Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan mako za ta yi muhawara a game da wani kudirin doka kan kuɗi, yadda wato abubuwan da sojojin Amurka za su iya kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya fara wata ziyarar aiki a ƙasashen Larabawa. Sannan kuma fara wani wata tawagar Vatican za ta gana da shugaban Amurka Joe Biden a White House domin wanzar da zaman lafiya a Ukraine.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani zama da shugabannin gudanarwa na jam'iyyar APC suka yi a jiya Litinin, sun nada Sanata Abubakar Kyari a matsayin muƙaddashin shugaban jam'iyyar bayan da Sanata Abdullahi Adamu ya yi murabus. Koda yake wasu 'yan jam'iyyar sun fara cewa ya kamata mukamin ya koma arewa ta tsakiya.
Kujerar nan arewa ta tsakiya ce, kuma arewa ta tsakiya mu da shugabanninmu gabaki ɗaya za mu kira mitin na 'yan gaggawa mu ga yadda za a yi a kawo wanda zai cika gurbin wannan kujerar don jam'iyya ta yi tafiya daidai da kudirin shugaban ƙasa.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a yayin da 'yan kungiyar maɗigo da luwaɗi a wasu ƙasashen duniya ke gudanar da gangamin neman a amince da su, su ko wasu jama'ar Ghana kira suke yi ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta aiwatar da dokar takawa 'yan luwaɗi birki wadda ke gaban majalisar dokokin ƙasar yanzu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
A sauraro da fatan an sha ruwa an waye gari lafiya ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan mako za ta yi muhawara game da wani kudirin doka kan kashe kuɗi da zai tasiri kan irin abubuwan da sojojin Amurka za su kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Tuni 'yan Democrats da Republicans suka kara a Majalisar Wakilai kan yawan kuɗin da ya dace doka ta amince wajen tallafawa Ukraine, dokokin inganta rayuwar mutane a wuraren aiki da batun zubar da ciki. A ranar Juma'a ne Majalisar Wakilan ta Amurka ta yi mai rinjayen 'yan Republicans ta tabbatar da wata dokar da ta amince da kashe dala biliyan 874.2 kan harkokin da ƙuri'u 219 da kuma 210. Kevin McCarthy, shugaban majalisar, ya ce ɓangaren fasahar kimiyyar zamani mai mahimmanci ga ci gaban ƙasar nan da kuma tabbatar da 'yancin kai a faɗin duniya yayin da China da Rasha suke daɗa bunƙasa a fannin zai samu kaso mai girma da ba a taɓa gani ba. Yunkurin 'yan Republicans su biyar don ganin an kawo ƙarshen baiwa Ukraine tallafi a baya ya ci tura. Mafi akasarin 'yan Republicans sun jefa ƙuri'a tare da 'yan Democrats na ganin cewa an samar wa Ukraine tallafin dala miliyan 300, amma kuma masu ra'ayin mazan jiya sun cimma wasu nasarori a kan gwamnatin Biden. Sake wa ma'aikatar ɗan jam'iyyar Republicans Ronnie Jackson da yake bayani ya ce ana sake wa ma'aikatar tsaro kudaden al'umma ne da zimmar gudanar da ayyukan da za su tabbatar da tsaron ƙasa ba don su yi amfani da shi wajen tallafawa manufar gwamnatin Biden cimma mummunar aƙidarta na kudirin amincewa da zubar da ciki ba. 'Yan Republicans sun ce bai kamata a ce an amince wa jami'ai masu sanya kaki zubar da ciki ba ƙarƙashin inshorar lafiya ba. Kana bai kamata Pentagon ta jagoranci nema wa mutane masu sauya jinsi tallafin gwamnati wajen cimma wannan manufa tasu ba. Hakim Jeffries, jigo ne a jam'iyyar Democrats kuma ɗan majalisar wakilai, ya ce abin takaici ne yadda wasu 'yan jam'iyyar Republicans suka yi kane-kane kan da kudirin dokar da ke da mahimmanci ga tsaron ƙasarmu, sannan suka mai da shi wani makami da suke yin ƙurin amfani da shi suna tilastawa al'ummar Amurka bin tsatsauran ra'ayinsu. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aikin da za ta kai shi kasashen yankin Paris uku da zumbar bunƙasa tattalin arzikin kasar ta hanyar inganta cinikayya da zuba jari. Erdogan ya isa Jidda babban birnin kasar Saudi Arabia a jiya Litinin inda ya samu rakiyar wasu 'yan kasuwa 200. Ziyarar wuni ukun yana zuwa ne a daidai lokacin da Turkawa suke fuskantar ƙarin farashin mai da haraji. Wanda ministan kudin kasar ya ce ƙarin ya zama wajibi don dawo da tsarin kashe kuɗi kana a rage hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 38 cikin 100. Fadar White House da Vatican sun yi wata sanarwa a jiya Litinin wanda ke cewa manzannin zaman lafiyar da Papa Roma Francis ya aike Amurka za su gana da shugaban kasar Joe Biden a cikin wannan makon a Washington. Wani yunkurin Papa Roma Francis na wanzar da zaman lafiya a Ukraine da ake kira Holy See. Ziyarar ta Cardinal Matteo Zuppi a yau Talata zuwa gobe Laraba ta biyo bayan wata ziyarar da ya kai Moscow bayan da ya yada zango a Kyiv inda ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Biden zai gana da Zuppi gobe Laraba inda za su tattauna irin wahalar da Russia ta haifar da mummunar yakin ta a Ukraine.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ta ce san babu wanda ya tilastawa Sanata Abdullahi Adamu ya yi murabus daga shugabancin jam'iyyar. APC ta bayyana hakan ne bayan taron shugabannin gudanarwa na jam'iyyar wanda ya dora mataimakin shugaban jam'iyyar Abubakar Kyari a matsayin muƙaddashin shugaban jam'iyyar a yanzu. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sanata Abdullahi Adamu ya saukara daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Sanata Abubakar Kyari ya maye gurbinsa a matsayin shugaba na riko har sai lokacin da jam'iyya kuma ta yanke shawarar mataki na gaba da za a dauka.
Daraktan labarun APC Bala Ibrahim, dan kwamitin gudanarwa na APC Dr. Ali Kumo, ya ce abin da ya faru na bisa dokokin jam'iyyar kuma ba a samu wata hatsaniya ba.
Gaskiya ne Abdullahi Adamu ya aje aiki kuma ba wanda ya tilasta shi a kashin kansa a matsayinsa na dattijo ya ce ya ajiye aiki kuma ya yi godiya tunda Allah ya sa jam'iyya ta yi nasara ƙarƙashinsa wanda kowa yana yaba masa kuma yana yi wa jam'iyya fatan alkhairi yana yi wa sabon shugaban ƙasa fatan alkhairi. Habu Kyari daga Borno shi ne mataimakinsa yanzu shi ne acting national chairman. Kuma sakatare ma ya ajiye aikinsa kuma shi ma mataimakinsa ya karbi gurbinsa na riko. Kuma wannan abu mun yi shi bisa cigaban jam'iyya ba kuwa ni abu maganan kace magoya ba ko wani abu duk bai taso ba.
Sanata Abdullahi Adamu wanda ya hau mukamin bisa marabayan tsohon shugaba Buhari na da matsayin baya fargabar duk wata barazana ko kalubalen siyasa. Wanda ya takara da Abdullahi Adamu a neman shugabancin jam'iyyar mafi zama matashi Muhammad Etsu ya ce mukamin ya kamata ya koma arewa ta tsakiya kasancewar Abdullahi Adamu daga yankin yake.
Kujerar na arewa ta tsakiya ce kuma arewa ta tsakiya mu da shugabanninmu gabaki ɗaya za mu kira mitin na 'yan gaggawa mu ga yadda za a yi a kira a kawo wanda zai cika gurbin wannan kujerar don jam'iyya ta yi tafiya daidai da kudirin shugaban kasa President Ahmed Bola Tinubu akan kudirinsa na gyara Najeriya.
Hakika masana siyasa sun dade suna hango ba za a samu jituwa tsakanin Sanata Abdullahi Adamu da shugaba Tinubu ba bisa hannun riga da suka yi gabanin zaben fidda gwani na dan takarar jam'iyyar. Inda aka ga lokacin tamkar Abdullahi Adamu na mara baya ga tsohon shugaban majalisar dattawa ne Ahmad Lawan ya samu tikitin. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi sukar matakin Rasha na janyewa daga wata yarjejeniya na tsawon akalla shekara ɗaya wanda ya baiwa Ukraine dama ta yi safarar hatsi ta tashoshin Ukraine wanda suke wucewa ta gaban jiragen yakin Rasha akan Bahar Aswad. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya shaidawa manema labarai cewa abin takaici ne da ba a kai ga cimma wani sashe na yarjejeniyar daga bangaren Rasha ba, wanda ke nufin an soke shi. Da zarar Rasha ta kammala nata alkawarin za ta ci gaba da kaddamar da wannan yarjejeniyar ba tare da bata lokaci ba. Sai dai Majalisar Dinkin Duniya ta ce a fahimtar ta yarjejeniyar ta kare. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa wa manema labarai cewa an yi amfani da kalmar dakilewa a wasikar ta Rasha da ta Rasha ta aiko. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba, wanda ya halarci taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya da yake bayani a game da halin da ake ciki a kasar shi a jiya Litinin, ya amince da cewa ana ta tafka muhawara tsakanin jakadu kan ko Rasha ta janye ne ko kuma ta dakatar da ci gaba da yarjejeniyar. Ya shaida wa manema labarai cewa Rasha akan kanta tana kaucewa yin bayani dalla-dalla dan a cikin bayananta ta ce ta janye, sannan a wani wurin kuma ta ce ta dakatar. Kana ya kara cewa yanzu dai ba za a iya cewa ga yadda lamarin zai kasance ba. A ranar Lahadi ne dai jirgin ƙarshe ya tashi daga tashar jirgin ruwa ta Odessa kuma ya isa Istanbul a jiya Litinin. A ƙarshe, Isra'ila ta ce ta yi na'am da samun ikon Morocco daga yammacin Sahara ta shiga sahun ƙasar Amurka, inda ƙasashen biyu ne kawai suka amince da ɓallewar daular da ake ta kai ruwa rana a kan kasancewarta ƙarƙashin ikon arewacin Afirka. Ministan harkokin wajen Morocco a wata sanarwar da ya fitar a jiya Litinin ya ce Sarki Muhammad na VI ya samu wasiƙar Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na amincewa da ikirarin ikon ƙasar ta Morocco. Ofishin Netanyahu ya tabbatar da sanarwar. Kana ministan harkokin wajen Isra'ila Eli Cohen ya ce wannan zai karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu. Kana zai inganta kwanciyar hankalin yankin.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Jama'ar Ghana na ci gaba da yin kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta aiwatar da dokar nan ta 'yan luwaɗi da maɗigo da ta janyo cece-kuce a ciki da wajen kasar. Suna ganin ana tafiyar hawainiya wajen aiwatar da dokar. Har yanzu dai ƙuduran dokar na gaban majalisar dokoki, bayan zartar da shi shugaban kasa zai sanya masa hannu. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jama'ar Ghana na ganin ana jinkiri wajen aiwatar da dokar kama masu luwaɗi da madigo a ƙasar. Mafi yawanci sun yi kira da gwamnati da ta yi gaggawar zantar da dokar.
Tuni ne Hajiya Samira, 'yan luwaɗi, 'yan madigo, kama su da za a yi nan. Don Allah, don Annabi, shugabanninmu manyanmu su duba su gaggauta shi tsakanin yau da gobe a zantar da wannan hukunci ya shiga ka tumba zo an ja mana kafa baya ba. Su yi hankuri saboda Allah. Fitintunun ga da muke gani su ne sanadi.
Indoni ne yanzu nan ma ya kamata a aiwatar da wannan doka, saboda in ka duba mu mutanen Ghana duk addinan da ke cikin Ghana nan Twitter da wannan abu ɗan madugo da ɗan luwaɗi.
Sunana Jam Diya. Ɗan madugon nan saboda Allah da Annabi, ɗan parliament na roƙon su saboda Allah su yi abin nan da gaggawa, kar su bata lokaci balle kuma wani magana kuma zai shigo ciki daga baya, saboda Allah da Annabi su mana shi da gaggawa.
Honorable Muntaka Mubarak, mai wakiltar mazabar Asawasi kuma tsohon shugaban masu ladabtarwa a majalisar doka kin Ghana, ya ce an kai bangare na biyu wajen aiwatar da dokar.
Wani doka da dauki mataki yana tafiya kafa fudure. Na farko shi ne amana kan shi a turance first reading, wannan sannan na biyu ne muke kira second reading, muna kiran shi the principles of the bill. To don ba fin duk wani ra'ayi da kake da shi game da wannan dama za ka tafi hakkin bakin ka. To wani wannan an kare, sannan mu zo abin da muke kira consideration stage. Yanzu za a zo a diddige dokan nan daya bayan da layi. To yanzu shi ne muke shirin yi. An kare wannan, sannan a zo wani abin da muke kira third reading. Third reading nan lokacin nan kuma wani bai da wani magana kuma game da wannan, mun kare shi ce wurin president ce ya sa hannu kunne da abin ya zama doka. So shi in ka duba tafiya a kafin fudun, kusan yanzu mun yi biyu mun kare sauran biyu.
Ya ƙara da cewa ya karanta aya a majalisar yayin da ake shigar da dokar, inda yake cewa duk musulmi ba zai yi jayayya da abin da Alkur'ani ya kawo ba.
Kamar yanzu dai yayin da ake yin second reading, din ne da kai rana na fadi a cikin parliament mu ranan da ta aya suratul nisa da zuwa aya 16 magana da Allah yayi da Allah ya tar da wayanda ce irin wanga abu kuma muka ce mu musulmai abin da aka ce Allah ya ce ba mu da amfani ko ya ba iya kaza tunda Allah ya ce magana ya shari ban ga wani musulmi da ke gidan nan ko da na sani yake ga kamar a amma dai mu dai muna nan dai tunda Allah ya tar da abin mu ba za mu yi mumara da abin ba ba shi dai mumara baya yanda za yi a tabbatar ba ka yi kai irin wayannan abu ba bayyane mu talakawa ne domin ba mu da doktoci da nesoci da hospital da za su yi su ciki wanda ababa da ke tafiya da shi da irin cututtuka da yake da mutane in din zai taru ga wa'alan da muke nan muke fama da duban yara duban gaurannu duban tsofaffi hospital mu gaskiya zai zama mana kalubala.
I want to give opportunity to those who are against to speak.
Muryar kakakin majalisar dokokin Ghana Abun Sumana Kingsford Babin kenan yayin da yake baiwa mambobin majalisar dokokin damar bayyana ra'ayinsu akan cewa ko akwai wanda bai yi ra'ayi da kama ɗan Madugo da Luwadi a kasar ba inda yace
any honorable member who disagrees with the submission just
duk member na majalisar da yake yadda da shigar da wannan karar da honorable Andy Afia Kube ya gabatar na cewa dukkan mambobi 275 na majalisar dokokin Ghana suna goyen bayan aiwatar da kudirin dokar duk wanda bai yarda ba to ya tashi ya tsaya a kafafunsa in gane shi tsarin dokar dai da ake shirin aiwatarwa shine za a daura duk wanda aka kama da laifin luwadi ko madugo na zama gidan yari har tsawon shekaru 10 sannan kuma shekaru 3 ga duk wanda ya bayyana kansa a matsayin yana sha'awar luwadi ko madugo.
A gaida Hawwa Abdulkarim da wannan rahoton, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Babu wani gidan gwamnati da Najeriya da zaka je gaban gidan gwamnati kai high rise din da yake kowanne gidi a gurin wannan kauye da yake kokuna babu duk duniya ba ai towa ta France ta Paris da take tarihi ba a gaban gidan gwamnati take ba towa ta Washington da take a gaban Washington tsakanin ta da gidan gwamnati ya kai kusan kilometer daya ba ai alaji
kwari duk yaran da suka kawo basu biya kashi 30 cikin 100 ba wannan gandujan dai da ba sa so Allah yake san sa shine ya biya da kashi 70 da wani abu cikin 100 na ƴan makarantar da suka kai
horrible ba zan san roshe roshen nan wai da ma ba ku da wata agenda ne
akan agenda duk
a agenda da ma
barkaji
yanzu ka mutanen ka shine kawai agenda su
jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin me ainihin manufar sabon gwamnan jihar Kano Abba Gida-Gida na rusa shataletilan nan na gwamnati da ke Kano? Shin tsakanin kwankwaso da Abba Gida-Gida wane ne gwamnan Kano wanda yake ba da umarnin a rusa waɗannan abubuwa da ake rusa a can Kano? Kuma da kwankwaso da Ganduje wafi ba ta tarbiyyar matasan wannan jiha ta Kanawa? Ba da bayan wannan shin sabuwar gwamnatin na NPP tana da wata ajanda da ta zo da ita bayan rushe-rushen gine-gine? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu taba a cikin shirin yau na wannan safiya. Amma kafin sannan bari mu ji wasu ra'ayoyi na Kanawa game da abin da ke faruwa gare su.
Lala Usaini Aimani Shinshi. To a bisa wannan abu da ne girman gwamna zaɓaɓɓe Abba Gida-Gida. Dama abu ne wanda ya dau alƙawarin ya kanken cewa in Allah ya ba shi nasara zai kwatowa al'ummar jihar Kano inda aka yi gine-gine ba bisa ƙa'ida ba. Kuma ga shi yana cika wannan alƙawari ne. Dama kuma ana so a ce ya kasance mutum in yi alƙawarin ya cika.
To a gaishe ku, to bari mu sake marhaban Lale ga bakinmu wato Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NNPP mai mulkin Kano a yanzu da kuma Ibrahim Zakari Sarina babban sakataren jam'iyyar adawa ta APC a can Kano din wanda kuma su ne za ci gaba da muhawarar da wakilinmu Mahmudu Ibrahim Kori ya shirya mana akan abubuwan da ke fara tun bayan da wannan sabuwar gwamnati ta Kano ta Abba Gida-Gida ta zo kankara ga.
Ina makomar mutanen Kano da mutanen da suka zo suka yi investment suka saka jari a Kano duk da kun ce ga matsalar da ta saku karuru sa musu kadaroni menene makomarsu abun ku
idan mutum ya da legal abuwa we look at it legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kaman da kake ga waka akwai ka'ida na ya ake ba da fili akan dole shi gwamnatin ya tattar komai shine commercial land shine commercial komai da komai kuma shi bane shi ko yalla ne shi ko idan
sai ce ku dama honorable da kuka yi wannan tsage-tsage da kuka yi dama ba ku ba wa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati
ya wato wannan abun ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafadin magana wawa ne majinta ba wawa bane ba yanda za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna ai ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kenan gobe ba wanda zai zo ya investing a Kano domin ya san wata gwamnatin ta zo ita ma in dai ba ta tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kawai ta sa bulldozer kawai ta rushe saboda ba ita ce ta
to gashi suna cewa din mai takarda sahihiya ya kawo
ba gaskiya bai ba su ma sani ba
to bari
sun tsaya ma sun bincika ne tukunna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko company
da takarda
haka kawai ko yazo ya kama
gida da takarda
to inda takarda
da takarda
da Allah mai
inda takarda
me ta kamata su
barka da takarda
su zo su tsaya su ce ku ku kawo takardun ku
barka ji
amma ba wai ku ce wai wani mutum wai gura gwamnati
da takarda
ku wai zo ka tsaya
barka da takarda
ya ce mun
da takarda amma ba zan tabbiga maka inda ka zo ne bukar kaida daga bukar kaida bari mu bukar kaida
ai akwai takarda
kaida
akwai kaidoji
da ta bada kwangila ko ta samu benefit
kuma ko wanne ne ma
ya markadin
ta Allah
kun
go wayannan
kaidoji
kun duba takardun kun gani
ka gama
amma kaci
ka gama ta bakin dagutan galdangal abin da kike so ga maka shine idan kun zo ka bada fili kana gauna ai akwai kaidoji ya cancanta mutumin da yake chief executive na state ya zauna a gurin wani company bayan daurarin tsawa mun san kamfanin da aka baka dola mun san shi mun san kun sai da tsattin
to ai ko
mun da takardun mu mun san alakar da gandu da ta jini mun san ta
ko ma menene
mun san su
ba abin da ake so a nuna
mata mun faɗa
abin da ake so a nuna
mata ka san faɗa mun san waye mai kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye mai
kamfanin ba ku bincike ba
sai director barka yi sai mai kamfanin
waye mai kamfanin
lamashi md din da sarkin gonduji the same company ya ga wannan prime lamashi
amma
the same company aka ba filin shauji the same company aka ba
eh amma a
hukumance
idan ya an bi kaida me laifi
misali the first abu da za a yi shine din mutumin da aka ba executive position a state the first kaida ta kodin kwandan shine resign daga dukkan company dake cikin
to me yasa kun da kun gano wannan takardu tunda kun gano wannan takardu wai me yasa kuke tsare-tsaren shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje ko kun tashi masatin da misali to me
ai da ga abin da ya faru
ina zuwa
me ke shi da
kanka abin da masana shari'a suke cewa ba ku biya compensation ba
me ke shi da kanka
kuma ku je ku hukunta wanda yayi amma ina makomar mutanen da suka saka jari
wannan kamfanin da yayi wannan ai is illegal
kana maganar legality kuna illegality
to ai kuna musa
kamar
ta yi ai ka faɗa
ka ce
land act
bargaji kamar ta idan Allah ba abun nan da kike don Allah do Allah
ka ce land act ta ba gwamna power na confiscating ko overriding ko revoking land
amma ta ba siga
a ci gaba ke bi
amma wata siga
ta bunyi miki
ka tsaya a maganar
mando a gidan zaran yango akwai gurin gwamnati akwai fili na mutane a kike ba
kamar na gidan Amina Abdulsalam kamar gidan Alfa gida na Dawaki Road
ko ina ka faɗa amma dai wannan akwai gadi da aka fada aka
fara wannan gidan Abba
fai shi
ne na sane
na gado shi ne wannan sane ita mi yamba ita mi
Amina Abdulsalam na sane na gado
mi yamba ga
kuma shi wancan gidan konkoso na sane na karan
kasa wanne
wanda yake ciki yanzu
wannan gadi ba da gonzi
kai kwa
to abu na gado
suna cewa aka takardu maganar da ake shi ne ku dama ba da fulotan nan da aka ce da sauran gine-gine da hukuma ce ta yi ba a buƙa idodi ba tun daga hukumomi na gwamnati misali da aka kafa hususan don su dinga kula da irin waɗannan abubuwa
to ai wato Mahmud ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ci ku ina takardunku ya akai kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa daukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa
dolen dole sai an bi gaskiya sai an bi ka'ida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa
honorable Haruna Dogo
ai wannan dole dole ku ya fada dole dole maku ku mun zabi zakwashi ba 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 dole dole ku ya fada dole dole ku ya fada dole mu zo su ai wannan barazanar
bari mu cigaba zan maka tambaya da Allah kafin an baka bir su Yusuf ya zo da wannan salo na rushe-rushe an koka da rushe-rushen da RFA a Kaduna menene zaka iya cewa alaka ko bambanci rushe-rushen da kuke da
yanzu da aka yi da Kaduna mutanen Kaduna ga shi tambaye su muna su ku fake kiske da akai kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zalim misali shi yana cewa ba ai bincike ba kira ba ni
to ina ko bincike
aka ji mana da Allah
aka ji to sai ko
ya da Allah ka ji
a sati mutanen Kano wannan
ni na ga ganduje ya ganduje a cikwari yana ci a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi wannan bice gamna je
ya kuma kuka haka
yace aka
shi sa mu kuka haka shi sa kuka haka ina zuwa
honorable
ai kaga baka ma da answer ba menene bambancin
naku namu reclamation reclamation ne namu ka da reclamation ko idan ka je kan teku idan ana so a zo da kasa gurin ana dauko wani injiye dawo da yashi zo shi ana ce da wannan abu reclamation reclamation muke ba sai yiwu a kan garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kamar da shi biyar kowanne ko daga da kake masallaci idi a sai da zaka yi ka akwai masallaci da garin su 50 amma wannan gurin a zo a diba da san kai a bayar sanin mu bar wannan abu ma wallahi ba za mu yi wannan ba sai mun dawowa da masallacin idi darajar sa duk wata makaranta da aka diba dan mugunta aka sayarwa da wadansu dan san rai duk da cewa population din Kano yana tashin goren zabi yanzu ya ba 20 million
kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan
nan rushe kwarai kuwa
amma
ai wallahi barkaji
ana kokawa da yadda
wallahi this school inda aka
yi mana ba za ku ji kira
ran da shi ai sai ba sa Najeriya
honorable
a to ai ku ba ku ma gane cewa wannan abubuwan da kuke yi kanku kuke barna kanku kuke wata hadi kanawa kuke cinta
alƙawari muke yi tsakanin mu da Allah cewa we claim this
to ina so in tabbatar maka ga ka'ida in dai kai alƙawari za ka yi abu wanda ba na arziki ba ina so in tabbatar maka wallahi ba na arziki
ga
ka'ida a cikin musulunci to kada kai idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga ka'ida
a wannan sabo bane
ai wannan ai sabo
shi ga yanzu kai
abu sabo ma ku
yanzu kai yanzu
na mutane
Ibrahim
asu kun hana mutane kasuwanci kun kai da mutane
Ibrahim
kun sa mutane su zama barayi
Ibrahim
a'a kani da Allah da Allah
ya
kamata ku yi
sai
ku ga yawo mutane
shekara
ga abinda za ku yi ga abinda za ku yi
za ga abinda
yawo yana mutane
shekara nan
zan ku yi a bayan kun ga kun kare mutane
shekara nan ana yin kasuwanci
da wannan mutane
shekara nan ana yin kasuwanci you rule for 8 years
ina zuwa
and the people of Kano rejected you ai tun da cewa wannan
abu ba jara da sai ku jara
ai
ku jara
sai
ku jara wallahi a yau da za zabe ko da kun sha mamaki
bari magana
bari ne bari kun kure adda ku samu
bari ne magana
bari da ta gaskiya
oke to kai da mun tsabe kenan
a shi ne nace
da kai da mun tsabe kenan ai zabe
ka kuma ya kai
ai zabe da kai da yesu za a nace
to a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana wa cewa zamu yi kokarin mu ansa wayannan tambayoyi shin mutanen da suka yi asaran gine-ginen su da shagunan su da sauran abubuwa da gidaje za a biya su diya yaushe za a biya su diyar a tsakanin kwankwasa da ganduje wane ne cikin su yake kan babban kwamitin zartaswa na wasu kamfuna masu zaman kansu da ake biyo kwangiloli da filaye a Kano kuma sannan me bambancin rushe-rushen da abba gida-gida yake a Kano da wanda Nasiru El-Rufai ya yi a Kaduna kafin ya sauka duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba in Allah ya kai mu rana wa ta yau yanzu kuma muna godiya ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma bakin nasa Alhaji Umar Haruna Dogowa da kuma Alhaji Ibrahim Zakari Sarina a madadin suruka Ali Mustafa Sakwati ne a Washington ku huta lafiya
madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyarmu Mr. Jonah ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.